إلة الإيمان بالله تعالى. الله جل أزلي ما صبر وأبدي فالفناء ما لحق، وجوده سبحانه ذاتي وجوده سبحانه ذاتي جل على صنعه جلي دل على ذا صنعه الجلي دلت عليه الفطرة السليمة كذا النصوص الغرر الكريمة لذلك الإيمان فطري ولد عليه مولود فعنه لم يحد لكن ذا الأصل بوحي كمل وازداد بالفكر وما قد عمل فجاءت الرسل تنبيها إلى ما هو مركوز بفطرة جلا يذكرون بالمواثق التي مضى بها العهد زمان الذرة بداهة العقل الصريح يثبت أنه لا يوجد شيء يثبت إلا بموجد كما لا يخلق الشيء نفسه وذا محقق أم خلقوا من غير شيء حققه فليس مخلوق سوى من خلقه واتفق الأمم إلا من شرد بأنه الخالق كل من وجد وهذه الآيات في الكون غدت تدل لله تعالى إذ بدت كل من الناس يمد يده له تضرعا يري وجوده إرساله الرسل بالآيات مؤيدين حجة الإثبات بذا النصوص الواضحات حقتي من حاد خارج عن أصل الخلقة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا رانا الاثنين بيو جوات الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرنا دا دبونا يا دا ليهود دا أربعين دا بيو wanda ya daidai da 19 ga watan 10 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam shekara na 2020, domin ci gaba da karatu a cikin wannan babban littafi mai amfani shine littafin Alfiyatut Tauhid, inda wato sunansa na hakika shine Ad-Durratul Mudiyya في نظم توحيد رب البرية نا العلامة الكبير محمد ابن علي ابن آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى وندا يا رسول بيوتكوانا قوم دسوكا قباتبا ونرقو الله من أوكين سلكي يغافر تامسا يافي مسا كورا كورانسا. A satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen shafi na 31, yau za mu tashi farkon shafi na 32. hawa yaudai muna cikin bayani akan abinda ya shafi al-iman imani tun daga ma'anarsa da kashe-kashensa da kuma abubuwan da ke da alaka da shi wanda har mun kawo al-fasl as-sabi inda yau za mu tashi a farkon al-fasl as-thani wato fasli na 8 wanda shine darasi na 15 insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi mai albarka wanda wannan fasli na 8 zai yi bayani akan abin da ya shafi dalilai na imani ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan imani da aka yi bayani akan ma'anarsa da karkasuwarsa menene wato dalilai da ke tabbatar da wannan ya ance dalilai anan ababe ne bangarora guda biyu akwai dalilai na nusus ayoyi da kuma hadisai sannan kuma akwai dalilai wanda suke da alaka da hankali wanda yake lafiyayye tataccen hankali to su ne zai yi magana akan su wanda dukkanin su sun tabbatar da wato wajabcin yin imani da Allah madaukakin sarki to shine yace fi bayani adillatul iman fi bayani adillatul iman billahi ta'ala wanda fasli ya takaitu ne akan bayani game da hujjoji na imani da Allah madaukakin sarki a farkon baiti na 275 ya fara da cewa Allahu jalla azaliyun masubik wa abadiyun falfana umalahik malan ya fara da labul jalala shine Allah shine Allah wanda malamai na kiran sada wato alamine shine a'lam a cikin wato alamai shine yafi zama suna wanda yake na yanka saboda shi kai tsaye da an fade shi zai ishara zuwa ga mai shine Allah subhanahu wa ta'ala kuma kamin Allah ba taba samun wato wani abu da ya sifanto da sunan sannan shi ubangiji ya sifanto da sunan ba haka abin yake ba dama Allah subhanahu wa ta'ala tun azal Allahu ba wai daga baya sabu Allahu ba bale a ce an taba samun wani Allah kamin shi Allah subhanahu wa ta'ala wanda haka nan gaba ko ba za a samu wanda zai siffanta da wannan suna ba shi yasa dukkanin kafirai da suka yi da'awar ilahantaka ba taba samun wani wanda ya jingina ma kansa wannan suna ba wannan shi ake kira labdul jalal shine mafi girma a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala to farawa da shi akwai ishara akwai bara'atul istihlal game da cewa abinda za a faɗa yana da alaka da tauhidi da imani shi yasa ya fara maka da lafazin Allah saboda lafazin Allah dukkanin tauhidan nan guda uku ya kunshe su tauhidur rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat in kace Allah shi kadai to duk ya kunshi wayannan nau'uka gaba daya domin al-ilah suka ce ma'anarsa al-ma'luh bil haqq bima'ana al-ma'bud bil haqq abin bauta tare da cancanta wannan shine ma'anar al-ilah min alihan ya alahu ilahan saboda haka akan ce aliha bi ma'anar yayi bauta yayi ibada to shi kuma abin bauta ba zai zama abin bauta ba ba tare da ya halicci abinda zai bauta abin nan da zai bauta masa ba saboda haka yaddaka da cewa Allah shi kadai ne abin bauta to wannan ya kunshi ne ya kunshi tauhidur rububiyya ya kunshi tauhidur rububiyya sannan ya kunshi tauhidul asba was sifat dan ba zai yi a ce ga wani abu yayi halitta kuma za a bauta masa kuma a ce bai da suna ba wai sunan sa babu a ga wannan ya saba mu hankali to shi yasa lafazin Allahu duka ya kunshi wayannan abubuwa ta fuskar at-tadammum da kace Allahu to duk ya kunshi wayannan a kasan na tauhidi to shine yace jalla Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka bi ma'ana ala ya daukaka ya girmama kuma azaliyun Allah subhanahu wa ta'ala azali ne ma'anar azli shine allazi lam yasbiqhu adamun wanda rashi bai gabace shi ba bi ma'ana ba lokacin da za a ce babu Allah an taba wani lokaci wanda babu Allah ba taba wannan akwai jahilai da ke daukar cewa wai Allah shi ya halicci kansa ba haka bane eh akwai masu ganin haka Allah shi ya samar da bi ma'ana kawwana nafsa to da haka din ne kenan da sara makhluqan da kenan sai ya zamo ya lizinta cewa Allah halitta ne to kuma wannan kafirci shi Allah ba halitta bane to tunda ba halitta bane kuma ba zai kace ya a shi dama azaliyun ne dama haka yake min qablu wa min ba'du bai taba canzawa ba yadda yake yana nan haka ne wannan shine imani na musulmi shine ma'anar azali ma subik ba a taba gabatuwar sa da rashi ba kamar yadda duk wata halitta a duniya in banda Allah subhanahu wataala an yi wata fatara an yi wani lokaci wanda babu ta dan adam ne halata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura to in ma dan adam ne kin haka in ma aljannu ne su ma Allah ta'ala ya bada halittar su wal janna khalaqanahu min qablu kenan Allah ya ce ma halice su min qablu khalqil nas min qabli khalqil ins kane Allah ya halicci mutane to lokacin Allah ya halicci aljanna kenan su ma suna da qabl akwai lokacin da ba a halicce su to haka duk wata halitta Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar Allah shi halicci komai kenan yayi lokacin da lam ya khaliq shay'an tunda yace Allahu khaliqu kulli shay'in kina an yi lokacin da Allah lam ya khaliq shay'a shine mafhumin aya to shi Allah ba haka yake ba shi Allah da al-adamu da al-fana'u duka ba sa shigan Allah subhanahu wa ta'ala wannan wajibi ne ga duk musulmi ya gada wannan shi yasa yace azliyun Allah azli ma'ana ba a taba rasa shi ba idan aka ce haza azli ana nufin ba a taba rasa shi ba masubik ba a taba gabatuwar sa da rashi ba ai masubik ma sabaqa fil adam wa abadiyun kuma Allah yana nan har abada fal fana'u ma lahiq karewa ba za ta riske Allah ba subhanahu wataala saboda haka ta bangaren farko to Allah labtida ala Allah bai da farko ta bangaren ƙarshe kuma Allah subhanahu wataala lantiha alahu Allah bai da makara saboda haka duk abinda aka ce ya kare to dama yana da farko tunda aka ce bai da farko to ba zai iya samu ƙarshe ba zai iya samu ƙarshe ba to shine wa abadi Allah yana nan har abada baya karewa shi yasa yace fal fana'u ma lahiq rashi da karewa ba zai taba iskar ubangiji ba subhanahu wataala wujuduhu subhanahu zatiyyu dalla ala wa san'uhu aljalil wujuduhu kuma samuwar Allah subhanahu wata'ala subhanahu tsarki ya tabbata gare shi zatiyu ma'ana samuwa ce ta zati wujuduhu samuwa ce ta zati ba samuwa ta sifa ba dan akwai wasu dake ganin Allah subhanahu wata'ala samuwa shi samuwa ce ba ta zati ba suna kore ma Allah zati kawai dai zasu ce Allah subhanahu wata'ala samanne ne ta fuskar wasu sunaye da kuma sifofi wannan sune al-mu'attila allazina yu'attiluna al-asma'a waɗanda su gaba wa sifat waɗanda su gaba ɗe suna kore ma Allah sifa suna kore ma Allah sunaye me yasa saboda ka a tabbatar ma Allah zati daga cikin aljahmiya akwai su domin in suka tabbatar ma Allah sifofi da sunaye to ya zama lazim kenan a tabbatar ma Allah zati to amma su ahlus sunna wal jamaa suka ce samuwar ubangiji wujuduhu subhanahu wata'ala wujudun zati akwai shi kuma samuwa ta zati bi ma'ana yana da zati ko ba dole sai ka sanya zati yake ba ba dole sai ka ganshi ba amma wajibi ne kai imani dan ya saba ma hankali a ce akwai abu yana na rayi amma kuma wai babu bai da zati wannan ba zai yi ba yan ce zati shine jawharu shay ayu shay shine zati dalla ala wa abinda ya nuni akan wannan magana da aka ambata tun daga ta azliyun masubik abadiyun falfana umalahi wujuduhu zatiyun wadanga abadin guda uku yace abinda ya nuni game da tabbatuwar su sun'uhul jali aikace aikacin da yake yi na karara na bayyane kama khalqus samawati wal ard خلق الانسان شيكران كانسا انزال المطر سوكت da ruwan sama da sauran abin da ya shafi tadbirul umur sassara al'amura akawo haske yanzu ga haske muna gani an jima kuma akawo du to wadanga abubuwa da aka ambata su suka tabbatar da wayancan maganganun da aka ambata domin tun sadda an ka halicci rana ba a taba samun wani lokaci da ta kasa fitowa ba ba taba ba ba taba samun wani lokaci da za a ce dare ko yini ya tsaya ba ba taba samun wani lokaci da za a ce an rasa abinci a duniya ba ba taba samun wani lokaci da za a ce an rasa ruwan sama kakab a duniya ba sai dai ayi wani sashi ba za a yi ba taba samun wani lokaci da aka kalle sama an ha gaba guta ba ko ƙasa to wannan shi ya tabbatar da Allah subhanahu wata'ala azliyun ne abadiyun ne sannan kuma mawjudun ne da bai sifantu da wannan sifofi guda uku ba to da an samu canji domin inda ya ƙare tunda shike kula da su to dole su samu matsala idan mutum na kula da kai ya baka abinci da sauran al'amura na bukatuwa duk lokacin da ka rasa shi zaka shiga matsala ko ba zaka shiga zaka shiga matsala to shine yace dallat alaihi alfitratu salima kaza nususul ghurarul karima banda wannan kuma alfitratu salima tsalkin halitta wanda yake lafiyayye ana kiransa da alfitra alfitra shine alkhilqatul asliya halitta ta asali allati khalaqa an-nasa alaiha wanda Allah ya halicci dukkanin mutane akan ta shine asali kowa Allah ya halicce shi akan tsalki me yake nufi da fikira shine babu wani mutum ko aljani da Allah ya halitta da son shirka ko son bid'a ko son saban Allah duk waɗannan abubuwa awarit ne daga baya suka bujo wasu dalilai suka kawo su amma asali kowa Allah ya halicce shi ne da fitira son bauta ma Allah son bauta ma ubangijinsa to wannan fitirar din kamin ta canza shine yace dallat alai hawwa yau ta yi nuni ta tabbatar da dalili akan tabbatuwar wa'ancan abubuwa guda uku akan tabbatuwar wa'ancan abubuwa guda uku shi yasa malamai suke cewa da za a halicce mutum daga lokacin da aka halicce shi inda za a iya aje shi wani wuri da zai iya rayuwa zuwa shekara 20 ba tare da ya ga kowa ba ba tare da ya yi hulɗa da kowa ba amma akwai abin da zai iya tsare rayuwarsa har ya kai wannan manzila ta shekara 20 ko sama ga haka sai bayan ya yi waɗannan shekarun sai a fito da shi cikin jama'a to da za ka gan shi in lokacin sallah ya yi sallah yanzu abin da yake bukata a koya mai ya ake idan an ce mai azumi ya zo ba zai ce maka a sai dai da bukata a koya mai ya ake azumi amma ba zai yi inkari kan cewa ana wa Allah azumi ba ko ana wa Allah sallah me yasa saboda wannan fitira din ba za ka same shi yana yi wa Allah shirka ba ba zai yi ba duk sanda kaga an yi shirka ko an yi bid'a ko an yi sabon Allah to an kauce daga wannan fitira din ita wannan fitira din ko baka da ilimi ba za ta barka ka saba ma Allah ba kuma a wannan lokaci da zaka tambaye shi akwai Allah zai ce maka eh to wannan ana kiransa da al-fitratu salima ita ma ta tabbatar da Allah azaliyun ta tabbatar da Allah abadiyun ne ta tabbatar da Allah wujudun ne mawjudun ne kuma wujudun zatiyu to dalili na uku kazan nususu hakanan nassoshi ayoyin alqur'ani masu girma algurarul karima wa'in algurarul masu haske jam'u agar jam'u agarra yanci agaru shine mai hasken goshi asali fil asli doki mai haske ga goshin sa shine al agaru to idan ana yabo na mutun ana iya sifanta shi da wannan in ana yabon wasu mutane ko wasu abubuwa ana iya sifanta su da wannan to in kace al gurur sai ya zama jami al karima ko masu karanci sune ayoyin alqur'ani da kuma hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lizalikal iman fitriyun wulid alaihi mauludun fa'anhu lam yahid lizalika saboda haka al iman shi imanin nan da kake gani wanda ake magana akan sa fitriyun abu ne wanda aka kera kowane dan adam da shi duk wani dan adam da ka gani to an kera shi da imani idan ka ga wani abu daga baya wanda ya saba ma wannan imanin to wani abu ya shige shi wanda ya dauke shi daga asalin wannan fitira din fa shi kaga imani kowa na da shi shi yasa ya ce walid alaihi mauludun duk wani abin haihuwa an halicce shi ne akan tauhidi akan imani kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce kullu mauludin yulad ala alfitra duk wani abin haihuwa an hai hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu to me ke kara tabbatar da wannan fadin Allah subhanahu wa ta'ala fitratan lahi fitra ta duba fitratan lahi allati fatara an-nasa alaiha halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halici mutane akan ta saboda haka duk wani mutum a duniya Allah ya halice shi akan imani, Allah ya halice shi akan tauhidi, ma'ana yadda da Allah. Babu wani mutum da aka halice shi da musanyawa Allah subhanahu wataala, sai dai daga baya wasu dalilai, imma tarbiyyar da ya samu daga iyayensa ko masu kula da shi, sai su koya su tusa mai wata aqida wanda za ta rushe wancan tauhidin, wancan imanin na asali. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah, yace fa anhu lam yahid, kuma akan wannan fitra din da aka haifi yaro akanta, lam yahid, ba zai karkata akanta ba shi karan kansa, sai dai a zo a karkatar da shi. So da haka in ka ga mutum ya karkace, ya tashi bai da tarbiya, yana saban Allah, yana shirka da kafirci, to ba shi ne ya karkatar da kai ne ba. Wasu suka koya mai, wasu suka zame shi daga wannan asali, shine abin da ake nufi. Shi yasa ce fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, to kaga yuhawwidani, iyayensa sune za su ba shi tarbiyyar yahudanci har ya koma ba yahudi, aw yunassirani ko su mai sai kirista, aw yumajjisani ko su mai sai ba maguji, amma shi karan kansa, to fa anhu akan wannan tauhidi, akan wannan imani, lam yahid ay lam yamil al anhu, ba zai karkace akan sa ba. لكن ظل أصل بوحي كمل وزاد بالفكر وما قد عمل. لكن سيدي ظل أصل وانا أصل ده الله يكي هلتكو ونمتن لشينا ولكن توحيدي كمل بوحي أن كمل شيء سوكر وحي شيء سلاك متن ده aka karanta da shi alqurani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama, sai kaga wancan imani ya kara karuwa. Dama akwai shi, abinda kawai yake bukata yanzu ya hadu da nusus, ya hadu da nassi, ya hadu da wahayi, sai wahayin ya kara karfafa shi, sai ya kara masa karfi. Wazdada bil fikri, kuma yakan karuwa tare da tunani, at-tafakkur في مخلوقات الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. تولنا شيما ولن تناني ينسى إيماني يقاو. وما قد عمل نأخوكما دا أيكن دي نجل العمل الصالح إلى الصلاة الصيام الزكاة دا مكمن تان أيوكان الخيرات. To wadanda abubuwa su za su sa wancan asalin sai ya kara zama tambalanni. Amma shi kadai bai wadatarwa, shi kadai bai wadatarwa, shi yasa ba yadda za a yi kai koda komi kirkin mutum, komi zamansa mai hankali, to yana bukatar karatu. Idan bai yi karatu ba, to da imani ne, da tauhidi ne, da kirki ne, da komai nasa, ba zai zama kammalanni ba. Da zai yi karatu, to sai kirkin ya fi haka, sai tarbiyyar tashi tafi haka. Faja'atir rusulu tanbihan ila ma huwa markuzun bi fitratin jala, yace faja'atir rusulu, manzanni sun zo tanbihan don su yi fadakarwa, ila ma huwa, zuwa ga abin da yake markuzun tabbatacce, bi fitratin, tare da tsarkin tauhidi jala wanda ya bayyana. So da haka dukkanin annabawa da sun kawo, to sun zo ne don su karfafi wancan asali, don su tabbatar da shi. Kamar yadda yake, wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Dai wannan shine al-fitratu salima kenan. Ko wani manzo da Allah ya turo ga wata al'umma, to wannan tushen an ya'budu Allah, kaga ni, wa yajtanibu at-taghut. Shine Allah ya halice asalin mutane a kansa. Shine Allah ya halici mutane akai. Yuzakkiruna bil mawasiqillati madabiha al'ahdu zamana dharrati, kuma su annabawan nan manzannin nan yuzakkiruna suna tunatar da al'ummomin su bil mawasiqi da alƙawullan da suka dauko tsakanin su da ubangijin su allati madabiha al'ahd wadda yarjejeniya ta riga ta gabata gare ta zamanin zarrati shine tun lokacin alamin zarra tun wannan lokaci da Allah da Allah ya halicci mutane da bai kawo su duniya haka kawai ba bayan Allah ya riga ya yi duk abin da ya kamata a wa dan adam bayan ya halicce ka akan tsarki kuma kamin ya kawo ka duniya sai da ya yi alƙawari da kai na alastu bi rabbikum qalu bala kowa sai da Allah ya yi wannan magana da shi ba ni ne abin bautanku ba ba ni ne mahaliccinku ba rab kowa sai da ya tabbatar da wannan kamar a zo duniya amma da aka zo duniya sai wasu suka wallo wannan alƙawari wani ya ce Allah ma bai yarda da shi ba wani ya ce Allah ma babu shi bayan can farko ya tabbatar da haka kuma Allah ya dau alƙawari da shi in ka je duniya wa zaka bauta ma zan bauta maka kai kai to su annaba da suka zo suna tunatar da al'ummomi wannan alƙawari na alamin zarf shine abinda hadisi suka tabbatar na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin da Allah ya halicci annabi adam sai Allah ya shafi bayansa to duk wata zuriya da za ta hito ta karkashin annabi adam sai da ta bayyana a wannan lokaci kowa duk wani dan adam da aka yi haka tun daga farkon duniya har ƙarshe sai Allah ya magana da su ya tambaye zubani ne ubangijin ku suka ce kun yi alƙawari in kun je duniya ni kaɗai za ku bauta ma kowa ya ce yayi to wannan shi ake kira alamin zarra duniya ce ta daban a wannan lokaci wannan a wannan lokaci babu wannan duniyar da muke ci shi yasa aka kira ta alamin zarra saboda wannan lokaci kowa halittarsa da girmansa bai wuce kwaya azzarra ba shine azzarra din kowa bai wuce kwaya azzarra ba shine asalin digon maniyin da aka halicci kowa da shi duk wanda ha gani duniya to digo gudana na maniyi an ka halicce shi ba wai tattara maniyin na aka yayyawa sai ya zanka magulbi ba a digo gudani to wannan shine Allah ya fitar sai Allah ya yi magana da su suka tabbatar da sun dau alƙawari sun yarjejeniya tsakanin su da Allah to shi yasa sai aka dauko aka kawo duniya to su annabawa da suka zo duk abin da suke karantarwa wannan alƙawarin ne suke tunatarwa shine ani ibadullaha wajtanibu taghut ku bauta ma Allah ku nisanci gumaka Allah yace akwai waɗanda su ya shirye da su sun rike akwai waɗanda kuma azabar Allah ta tabbata akan su don sun saba alƙawari kuma shine amanar da Allah yake magana akai inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan to ai tace amanat ita ce amanat Allah ya bujuro da ita kamin a gittawa kamin ma a halicci annabi adam an gitta ma duwatsu an gitta ma sammai da kasai fa abaina an yahmilna suka ce ba za su iya dauka suka ji tsoranta amma wa hamala hal insanu dan adam ya ce a kawo shi zai dauka innahu kana zaluman jahula to wannan ita ce amana ai ake magana ita ce amana da wannan aya ke magana akai
بداهة الأقل الصريح يثبت أنه لا يوجد شيء يثبت بداهة الأقل الصريح قل وانا كاور حنكلي ko kuma badahatul aqali farkon hankali ya ance badahatul shay ana ya daukar awwalul shay wannan lokaci kuma an ga ce badahatul shay ana nufin mufaja'atul shay shine abinda zai zo kwatsam abinda zai zo kwatsam kuma shine ya fara zuwa to kowa da ka gani asali Allah ya yi shi mai hankali ya halice shi da hankali ya halice shi da wannan fitara din to badahatul aqali farkon hankali as-sarihi wanda yake bayyananne yusbitu yana tabbatar da annahu la yujadu shay'un ba a samun wani abu yasbutu da zai tabbata illa bimu bimujidin sai da wanda ya samar da wannan abu hankali na tabbatar da wannan wato farkon hankali wanda yake as-sarih wanda yake kara a bayyane yusbitu yana tabbatar da min asbata annahu la yujadu shay'un ba a samu wani abu yasbutu wannan abin da zai tabbata illa bi mujidin sai da wanda ya samar da shi da kaga duniya to hankali me wannan sifa hankalin da yake tsinta bai garwaye da wani sashi na hauka ba bai garwaye da wata illa ba ko wani rashin lafiya to ya tabbatar da cewa ba a samu wani abu sai da tabbatuwar wanda ya samar da shi kama la ya khaluqu ash-shay'u nafsuhu kamar yadda hankali ya tabbatar da babu abin da ka halitta kansa babu wani abu da wai shi shine ya samar da kansa babu shi wa za mu haqqahu wannan kuma abu ne wanda yake abin tantancewa abin tabbatarwa an khuliqu min ghairi shay'in haqqaqa fa laysa makhluqun siwa man khalaqa am khuliqu min ghairi shay'in Allah yace shin koko su suna jin cewa an halice su ne min ghairi shay'in ba tare da wani abu wanda ya halice su ba alhumul khaliqu koko su suka halice kawunansu ko dai babu domin shayin din nan ma'ana min duni khaliqin min duni mujidi ba tare da mai halitta ba ba tare da wanda ya samar da su ba am khuliqu min ghairi shay koko haka kawai an ka halice su min ghairi shay'in ba tare da komai ba su suka ce an khuliqu min ghairi shay'in koko an halice su ne ba tare da komai ba ba tare da wata manufa ba ba tare da wani hadafi ba ba tare da wani makasudi ba kawai dai a kawo su duniya su sakata su wala su yi abin da suka yi shikenan haka wasu malaman tafsiri suka fassara am kumul khaliqu koko su ne masu halitta anfusuhum kenan kawunansu su suka halicci kawunansu ko dai babu ba a halicce su don wasa ba min gari shai afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un kawai kuna tsammanin an halicce ku ne abasan saboda wasa wannan na wasa kaza wannan na wasa kaza kuma in kun mutu ba za a mayar da ku zuwa gare mu ba a'a ba haka abin yake ba yace haqqaqa ko haqqaqa wannan aya ko wannan magana ta tabbatar da tabbatuwar cewa babu abin da ke halitta kansa babu shi Allah ya kore wannan fa laysa makhluqun siwa man khalaqa babu wani abin halitta face yana da wanda ya halicce shi ko menene duk abin da ka gani na halitta to akwai abin da ya halicce shi duk abin da ka gani samanne akwai Allah zai aujada
wanda ya samar da shi. Wattafaqal umamu illa man sharat bi annahu al-khaliqu kull man wujid. Al-umam dukkanin halittu na duniya kakab. Bale yace wattafaqa sun yi ittifaki. Illa man sharat sai ho wanda ya gudu ya sheka ya balle daga wannan ittifakin. Akan ce sharada lokacin da ya gudu, yasa ake cewa menene sharada al-jabal, raƙumi ya gudu. Bi annahu al-khaliqu, menene aka yi tafaki a kansa? Kan cewa Allah shi ne mai halittar kullaman wujud, duk wani abu wanda aka samar da shi. Wannan ittifaki ne na duniya, duk duniya hatta su kagarai. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah. To kaga ni wannan su wa'annan ba sai da bauta Allah wa da wala sharika lahu bake. Wa hadhihi al ayatu fil kauni gadat tadullu lillahi ta'ala izbadat. Wa hadhihi al ayatu, wa'annan ayoyi, fil kauni da suke tabbatar da halitta, gadat sun zamo tadullu suna nuni lillahi ta'ala ga Allah madaukakin sarki. Al ayatu dinnan da yake nufi shine al makhluqat al kubra, ba ayoyi na Qur'ani yake magana ba, kamar sammai da kasai da mutane da dabbobi da tsuntsaye da itace da makamantansu. To dukkaninsu sun zamo suna nuni zuwa ga samuwar Allah izbadat a lokacin da suka bayyana. Kuma kullun minan nasi yamuddu yadahu lahu tadarruan yuri wujudahu. Kuma abin ban mamaki, kullun kowanne daga ciki, minan nasi daga cikin mutane, yamuddu yadahu, zaka ga in ya shiga bala'i yana miƙa hannayensa lahu zuwa ga Allah, yana addu'a tadarruan saboda kaskantar da kai. Allah ka yaye min bala'i, Allah ka yaye min rashin lafiya, Allah ka yaye min kaza da kaza da kaza da kaza, ko ba haka bane? Yuri wujudahu, yana nuna samuwar Ubangiji. Dan baiwa ka roki wanda babu, baiwa ka ce Allah ba ni lafiya, alhali kun wai babu Allah. To kaga yuri wujudahu, yana nuni akan samuwar Allah subhanahu wa ta'ala. Irsaluhur rusula bil ayati muayyadina hujjatul isbati. Sannan daga cikin dalili na imani da Allah irsaluhur rusula, aiko Allah da aikowan manzanni da Allah yayi, bil ayati tare da mu'jizoji, sune ma'ana al ayati an muayyadina, manzannin nan kuma suna abin karfafawa da wa'annan mu'jizojin, ma'ana muayyadina bil isbat. Bil isbat jar wa majrur ne muta'alliqan bi muayyadina. Hujjatul isbat, wannan ma hujja ce ta tabbatuwar Allah, don ko ne manzo Allah ya bashi mu'jiza. Bi dhan nususul wadihatu haqqati man hada kharijun anaslin khilqati. Biza, to da wannan maganganu ko hujjojin da aka faɗa maka, an nususul wadihatu, nasoshi bayyanannu qarara na ayoyin alqur'ani da hadisai, haqqati suka tabbata. Ma'ana haqqati ne ayin tahriki ta usakina ne saboda rurar waka. Ma'ana haqqati suka tabbata. Gawa man hada, wanda ya karkace shine kharijun anaslil khilqati, wanda ya fita daga tushen abinda Allah ya halice shi a kansa na alfitra. To annusus dake tabbatar da narkon azaba ga mutumin da ya ƙaryata Allah, ya ƙaryata manzannin Allah, to wannan wa'annan ayoyin za su tabbata a kansa. Man hada, wanda ya karkace, kharijun a naslin khilqati, wanda yake ya balle ya fita daga asalin halitta. Subhanahu wa ta'ala.
الفصل التاسع في بيان الإيمان بصفات الربوبية وأن الإيمان بها لا يتم إلا بالألوهية. دل القرآن وأنه منفرد بصفة الرب فلا تعاند إيماننا أي بالربوبية أن نفرده بفعله دون وهن يخلق يرزق ويشقي يسعد يضر ينفع ويدني يبعد وليس يكفي المرأة أن يصدق وصف الربوبية بل إن صدق مع الألوهية تم ولزم إفراده بطاعة كيغتنم فمن تحقق بذين ينشرح صدره للحق وللخير ربح. أنار عقله وقلبه اطمأن رضي بالقضاء من غير إحن على إلهه الكريم اتكلا حق توكل ونعم موئلا.
Ma la ya ci gaba da cewa alfasulu tasi'u, fasli na tara fi bayanin iman. Wannan fasli shi kuma yana ɗauke da bayanan imani bi sifatin rububiyya tare da siffofi na rububiyya, shi ne siffofin da ke tabbatar da ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal iman, kuma wannan fasli ya ƙunshi lallai cewa imani biha da wato siffar rububiyya la yatimmu baya cika illa bil uluhiyyati, sai idan an samu imani na uluhiyya. Yaddaka da cewa Allah khaliqu kulli shay'i, to wannan ba zai mayar da kai musulmi kawai ba, sai ka yadda da kuma annahu mustahiqqu lil ibada wahdahu, shi kaɗai ya cancanta a bauta. So da haka tauhidin rububiyya baya wadatarwa, shi ne ka yadda da Allah shi ke halittar komai, shi ke ba da arziki, shi ke ba rayarwa, shi ke kashewa, shi ke kaza, shi ke kaza, shi ke kaza. To wannan haza la ya kafi, wannan ba zai wadatarwa. To shi ne za mu ji a nan, dalal qur'anu annahu munfaridu بصفة الرب فلا تعاند. دل القرآن، القرآن يعينوني أنه منفرد سوى الله قائد شكري. وأن القرآن آيوي ديوى الله تعالى يتبت الدوانا بصفة الرب نفركو بصفة توصل سوى رب فلا تعاند. Saboda haka kada ku kuskura, ya ku mutane, ya ku halittu, kada ku kuskura ku yi tsaurin kai, ku yi taurin kai daga al'inadi. Al'inadi shi ne tsaurin kai, rashin biyayya. To kada ku yi wannan. Ayoyi da yawa cikin Alkur'ani kamar da za mu yi ishara zuwa ga sun tabbatar da wannan. Imanuna, imaninmu ai bin rububiyyati, da tabbatar da rububiyya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Cewa Allah shi ne mahaliccin komai, shi ne mai arziki, mai azurtawa, shi ne mai rayarwa, shi ne mai kashewa, shi ne mai kaza, mai kaza. Shi ne an nufure da hu mu kadaita Allah da fi'ilihi da aikinsa. Da yadda da Allah duk abin da zai yi shi kadai kai, wannan ana kiransa da tauhidin rububiyya. Duk aikin da Allah zai yi mu tabbatar da shi gare shi kadai, wannan ana kiransa da tauhidin rububiyya. Duna wahan, ba tare da rauni ba tare da cewa Allah ya samu rauni ko ya gajiya ba kaza kaza da sauransu kamar yadda wasu kafirai suka jingina ma Allah lokacin da ya halice duniya yawa an tambaye su a daga cikin ranakun da Allah ya halice samai da kasai suka ce akwai wata rana da ya wari ya tsaya ya huta to shine Allah ya maida musu raddi yace mun halice samai da kasai wa ma masanamil lughu ko kusa wata wahala bata shafe mu ba ƙarya suke yi to wannan ana kira sa da tauhidu ar-rububiyya shine ifradullahi ta'ala bi af'ali irin ruwan sama bada arziki bada lafiya kashewa rayarwa ka yadda da Allah shi kadai ke yin su to wannan ana kiran sa da tauhidur rububiyya amma in ka dauko wani aiki wanda Allah kai kacewa ne nayi kamar bada arziki kan nemi boka ya baka arziki ko wani aljani to kai shirka cikin tauhidur rububiyya ko da ka shiga bala'i sai ka roki wani malamin ka ko wani shehin ka ko wani wali to haza shirku fi rububiyya to gashi zai bada misali yakhluqu yarzuqu wa yushqi yus'idu yadurru yanfa'u wa yudni yu'idu yakhluqu Allah shi kadai ke halitta yarzuqu Allah shi kadai ke bada arziki wa yushqi Allah shi kadai ke tabar da wanda ya so ya shigar da shi wuta yus'id Allah shike azurta wanda ya ga dama ya sa shi aljanna yadur Allah shike kawo cuta yanfa'u Allah shike kawo amfani wayudini Allah shike kusanta wanda ya ga dama yubu'id Allah shike nisanta wanda ya ga dama daga rahamarsa in Allah ya ga dama sai ya kawo ka kusa ga rahamarsa sai ka shiga cikin rahamar Allah in Allah ya ga dama kuma ya nisanta ka daga rahamarsa to duk waɗannan abubuwa sun shiga ƙarƙashin cikin tauhidur rububiyya tauhidu ar-rububiyya to shi wannan bangaren na tauhidin yace walaysa yakfi al-mar'a an yusaddiqa wasar rububiyyati bal in saddaqa yace walaysa yakfi al-mar'a bai kasance yana wadatuwar dan adam ba mutun an yusaddiqa ya gazganta wasfar rububiyya siffanta Allah da halit da ayyukansa shi kadai to wannan bai isan mutum bal ba haka ba in saddaka idan ya gazganta ayyukan Allah gare shi shi kadai ma'al uluhiyyati tamma walazi tare da kuma gazganta tauhidul uluhiyya sai suka hadu su biyu to tamma to anan imani ne ya cika ya yadda da Allah shi kadai ke yin komai tauhidur rububiyya kenan ya yadda da Allah shi kadai da abin bauta tauhidul uluhiyya kenan to haduwar su su biyu su za su cika maka imani komi ka yadda Allah ke yi amma matsalar ka baka yadda a wata mai shi daya wannan tauhidin su Abu Jahl ke imanin su Abu Jahl ke wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ardi yawa to amma da aka zo wajen abin bauta sai suka ce aj'alal alihata ilaha wahida kaji da barka zago da aka zo wajen maganar sallah da azumi da zakka da kaza 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 suka ce ai bai kamata kuma a ce wai duk wanda za a wadanga abubuwa abin bauta kwaya dai bane amma can sun yadda kuma shike yin komai sun yadda da shi ya halice su to wannan shi ake kira tauhidi na irin su Abu Jahl wanga bai mai da kai musulmi kuma ba zai shigar da kai aljanna ba ba zai shigar da kai aljanna ba sai sun yi min sai sun hadu su biyu gaba daya shine yace ma walazim ya wajaba ya lazimta ifraduhu bi ta'atinka ya gata ne kadaita Allah da biyayya kadaita Allah da da'a kadaita Allah da ibada to wannan shi ake kira tauhidul uluhiyya da sallah da azumi da zakka da aikin haji da addu'a da komai kai da Allah dai ake wasu to wannan ana kira sa da tauhidu rububiyya. Yin haka kai ya gata ne shine zai samu riba ya samu ya ribatu da aljanna. Eh, amma dan ka yadda da tauhidul rububiyya babu tauhidul uluhiyya, to wace ganima zaka samu? Babu wata ganima da zaka samu. To wannan ana kiran sa kashe-kashen tauhidi. Wanda zai kawo wa nan gaba shi ake kira da tauhidul asma'i was sifat. Kuma duk suratul fatiha ta tara su. Wannan surar da muke karantawa akwai tauhidul rububiyya, akwai tauhidul uluhiyya, akwai tauhidul asma'i was sifat. In ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, an samu tauhidul rububiyya. Godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin, wanda ya kagi duniya shine ma'anar rabbil alamin. Wanda ya samar da duniya gaba ɗaya. Al'alam shine duk abin da ba Allah ba. Duk abin da ba Allah ba, to Allah ne rabbu din sa. Ma'anar rabbu shine wanda zai samar da abu kuma ya dinga tarbiyantar da shi yana kula da shi, shine ma'anar rabbu. Kaga ne shi ma Allah ya fara. Saboda mi malamai suka ce Allah ya fara da shi, saboda shi duk duniya babu mai inkarin wannan. Babu sabani akan wannan. Kowa ya yarda da wannan. Kowa ya yarda da cewa Allah shi ya sa, ba wanda ya taba da awar cewa ya halicci duniya, babu shi. Ba wanda ya taba da awar cewa shike saukar da ruwan sama. Ba wanda ya taba da awar cewa shike ba rana umurni. Alalahul khalqu wal amr. To saboda shi kadai yayi halitta, sai kuma shike ba halitta umurni. To shi yasa Allah ya fara da shi a Fatiha. Ni an tambaye ka me yasa Allah ya fara da tauhidul rububiyya, sai ka ce saboda ni shi ittafaqal umam alayhi. Duk al'ummomi sun yi ijma'i akan sa. To sai kawo tauhidul asma'i was sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Wannan su kuma sun tabbatar da tauhidul asma'i was sifat. Domin me? Ya fi kusa ga tauhidul rububiyya. Saboda ba zai yi a ce ga wanda ya samar da duniya ba kuma a ce bai da suna. Hankali ma na tabbatar da wannan. In ganga da kuɗi, sai ka ce wani ya baka kuɗi amma hau wannan nan bai da suna. Suna ne babu. Ko yawa baiwa. To shi ma wannan a wurin kafirai na farko ba a samu jayayya. Ba a samu jayayya ba. Saboda haka su Abu Jahal duk sun yarda da tauhidul asma'i was sifat. Suna tabbatar da sunaye ga Allah. To shi yasa aka kawo shi. Shi rikici ya fara a kansa ne lokacin da ƙungiyoyi na bid'a suka bayyana. Sai aka fara samun masu kore sifofin Allah, waɗanda ake kira al-mu'attilat. Masu cewa Allah bai da suna, bai da sifa. Amma kuma akwai shi. To shi yasa Allah ya ce ar-rahmani ar-rahimi maliki yawmiddin. Wannan duka kenan wanda at. Wannan duka badal wanda ar-rabbil alamin din nan, ko kuma wanda Allahu din nan. In baka san shi ba, shine ar-rahman, shine ar-rahim, shine malik yawmiddin. Duk waɗanga abubuwa ba mai da awasu. Ko Fir'aun bai ce shine malik yawmiddin ba. Kun gane hikima? To da duk Allah ya yi wannan, sai kawo wanda duniya ke rikici a kansa tun zamanin manzon Allah. Kai tun sanda Allah ya tura annabi Nuhu har yanzu. Shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. To nan rigima take. A ce Allah shi kadai za a bauta. Sai Allah ya gabatar da maf'ulun bihi. Ya gabatar da al-ma'mulu ala amili. Asalin zancen na'budu iyyaka. Amma za ka ce iyaka, wannan yufidul has, yana fa'idantar da takaituwar ibadan nan ga Allah kadai. In ma kaga an bauta ma wannan wani wanda ba Allah ba, to bisa jahilci ne da son zuciya. Shi akwai jayayya cikinsa, shi yasa Allah ya karfafa, ya kawo taukidi, ya yi hasaru.
amma tun daga tauhidur rububiyya tauhidul asma'i was sifat babu wani hasru babu wani tauhid babu wani ta'kili saboda kowa ya yarda da wannan ba sa bane amma da aka zo wanda Allah ya san za a yi jayayya a kansa to sai ya karfafa shi sai ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to kaga suratul fatiha ta kunshe su duka suran nan da ake karatu kullun kana karanta ta to kaga haka Allah ya kawo su mataki 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 to haka suratul maryam Allah ta'ala yana cewa rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ko menene fa'budhu wastajir li ibadati hal ta'lamu lahu samia ita ba ta tabas sai ni to kaga ni na farko shi ma sai Allah ya fara da tauhidur rububiyya rabbi samawati wal ard tauhidur rububiyya ke fa'budhu sannan sai ga gawo tauhidu al-uluhiyya sai ya shigo tsakiya fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia to shi kuma sai aka kawo tauhidul asma yawa saboda wasu dalilai da malaman tafsiri suka ambata to kan ga duk qur'ani ya tabbatar da wannan sannan ga wace aya suratul ra'd Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar haka ga suratul furqan Allah ma yayi bayani ya ambaci sharuda na cancantar mutum abin bauta wa takhazu min dunihi aliha ko la yakhluquna shay'an ko wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura abu biyar Allah ya ambata to kai da baka da kodai kuma ka ce wai Allah haiki Allah ya ce wa takhazu min dunihi aliha sun rike wani abin bauta wanda ba Allah ba abin bauta subhanallah Allah ya ce la yakhluquna shay'an abin nan da sun kace ababin bauta ne kuma su kawai basu halitta ba hum yakhluqun bal ma halitta su akai su basu halitta kawunan su ba an halice su to cikin sharadi na cewa abauta mu wani sai ya zan yana da halitta shi ma mahalicci ne sharadi na farko ke wala yamlikuna li anfusihim darra wa bas mallaki cutarwa ga kawunan su ba su iya cutar da wani a karan kansu ba su iya cutar da kawunan su ma'ana cuta ba mallakar su bace wala nafa ko amfani in sun ga dama ba za su iya talauta ka ba in sun ga dama ba za su iya baka arziki ba in sun gana ba za su ce gari kaza ka ayi ruwan sama ba ko gari kaza ayi ruwan sama to duk wanda bai da wannan shi ma bai cancanta a bauta masa ba mutumin da in kai mai tawaye ba zai rike ma sheda ba eh ba zai rike maka rayuwa ba jami'i abun nan to wannan kenan wala yamlikuna mautan kuma mutuwa ba hannunsu take ba su mallake ta ba hatta wancan da yace ana uhuyi wa umiyya kaga ai tabargaza ta yi an kawo mutum biyu ya kashe ɗayan yace a mai sai gidan yari wai wanga da ya kashe yayi kisa wancan kuma ya raya shi to kaga wannan ai hauka ce wannan ba shi Allah ke nufi ba mutumin ne misali wanda za a ce kamar yadda Allah ya mallaki mutuwa ta yadda abubuwa za ka ga wani lokaci dalilai na mutuwa gaba ɗaya sun tabbata amma sai ka ga mutum ya ki mutuwa saboda lokacin da zai mutu ɗin bai yi ba ba su da wani wala hayatin haka rayuwa ma basu mallake ta wala nishura haka tashi daga cikin kaburbura basu suka mallake wannan yana magana a bauta musu ai ba abin bauta bane to
فمن تحقق بالذين ينشر صدره للحق وللخير ربح. فمن تحقق دون يتثبت بالذين ده توحيد النغدابي توحيد الربوبية توحيد الألوهية وينشره صدره للحق حق يوشي ذات الزوجيات كيزيني ينا كربا قصيا idan kaga an ga mutum gaskiya ya ki karba to cikin tauhidan nan guda biyu yana da matsala ko dai yana da matsala a tauhidin rububiyya ko a tauhidin uluhiyya amma duk mutumin da ya ta haƙiƙin tauhidan nan guda biyu to duk lokacin da an haga mai gaskiya zaka ga ya karba shi yasa su sayyidina Abubakar duk sanda aka zo da wani abu na gaskiya sai kaga sun gaggawa sun karba saboda ba su da matsala a tauhidin rububiyya ba su da matsala a cikin duniya to ko yanzu kaga mutum na fada da addini a gaya mai gaskiya yayi inkari yayi musu to yana da matsala a ciki sannan warabaha lil khair kuma zai riba su da alkhair shine zai shiga aljanna anara aqluhu hankalinsa ko yaushe zai cika da haske wa qalbuhu tuma anna kuma zuciyarsa zata yi ta nutsuwa zata yi ta nutsuwa ko da bai da kosis me yasa saboda duk abin da bai samu ba ya san dama haka Allah ya hu shi na da tauhidin rububiyya in kaga mutun ya rasa ya rikici ya rami hawan jini ya kama shi to yana da matsala a tauhidin rububiyya dan wanda adda tauhidin rububiyya da samu da rashi duka ya san na Allah ne ya san lokacin abin ne bai yaba ko kuma Allah bai rubuta cewa zai samu ba to yana magana damuwa amma ne da ya rasa abu sai kaga sati guda ya samu matsala eh wani an kore aiki sai kaga ya fadi ya suma to aikin dama Allah ya riga ya rubuta yau za a koye ka gode ma Allah ya kamata kai radiya bil qada kaga ni zai yadda da duk hukuncin da Allah ya yi duk hukunci da Allah ya yi amma idan kaga mun na fada ko na adawa da hukuncin Allah to akwai matsala min gaira ihan ba tare da wani kullaci a zuciyarsa ba na hasada ko na kiyayya da abu shine ihan hasada da kiyayya a cikin zuciya kyamar abu ka dinga adawa da abu don akwai wanda Allah ya kawo mai jaraba amma sai kaga yana adawa da wannan abu yana jin bakin ciki wai Allah ya kawo mai ibtila'i to duk mai tauhidi na gaskiya tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya ba za ka same shi da wannan ba za ka same shi da wannan ba shi da rashi da samu duk ɗaya suke a wurinsa saboda ni in ya samu ya ce alhamdulillah in ya rasa shi ma zai ce alhamdulillah da rashi da samu duka shi gaba ɗaya alhamdulillah to amma wani da ya rasa zai ga ya rikici shina biyan malamai da kuɗi a yi mai addu'a abubuwa sun lalace an shiga yanayi ya kai ƙara Allah wurin wannan ya gaya wa wani Allah ya talauta shi Allah ya ka ya yi ta kai ƙara Allah wurin mutane me za su yi maka ala ilahihil karim ittakala kuma ittakala ala ilahihil karim za ka ga mai tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya ya dogara ga Allah mahaliccinsa da ya san duk duniya babu mai iya kawo mai arziki sai Allah ya san duk duniya babu mai iya cutar da shi sai Allah domin me wala yamlikuna li anfusihim darra wala nafa in ka ga mutum na tsoron mutane yana tsoron wani to bai da tauhidin uluhiyya da na rububiyya bai yi ta hakikin su ba kuma hatta tawakkuli haƙiƙanin dogaro gare shi ba dogaro irin na mutum bai da wanda zai yi ba eh ka san mutum wani zai shiga wani yanayi eh sai ga dai
tunda dai abin da ya kama shi kenan bai da to wannan ai ba dogaro gare da ba yawo dole ta ta kama to bari abi abi haka nan a dogaro ga Allah dogaro na haƙiƙai wa ni'ma mau'ila ma dalla da zamuwar Allah abin dogara wanda an shiga bala'i wurin shi za a lai shi sa diya da mutun zai rayu in babu karatun tauhidi matsala zai samu cikin matsalolin da duniya ta shiga ciki shine rashin tauhidi babu ta haƙiƙar tauhidi babu an waye gari mutane sun saki Allah a bangarori daban-daban ta bangaren neman arziki da ta bangaren yayi musiba da ta bangaren mabotan Allah yau an waye gari wasu na bauta ma malaman su wasu na bauta ma shehunan su wasu na neman arziki wajen bokaye ya za a zauna lafiya ya za a yi duniya ba ta rikice ba to nan za mu dakata wani sati sai mu tashi a cikin al-faslul ashir shi kuma zai yi bayani akan tauhidul asma'i was sifat yanzu mun yi tauhidul rububiyya da mi kuma tauhidul uluhiyya to wannan tauhidin wannan matsalolin su ya kamata a ce malamai su yi sai ana ta karantar da al'umma wannan shi ne zai sa mutane su dawo ga Allah amma yan dai kai ta wa'azi ne a koma ga Allah ai ta addu'a addu'a za ta yi magani ne mutum na da matsala da ubangijinsa addu'a ba za ta yi amfani ba mutumin da ya riga ya bata da Allah alaka shi tsakanin shi da ubangiji ba ta da kyau to wannan alaka ya kamata a gyara in an gyara ta ma ba sai an yi addu'a ba in kana son nasara cikin al'amuranka akan kowace irin bukata da kake tunkara ba ma sai kai addu'a ba yi kokari dai ka gyara matsala tsakaninka da ubangiji duk inda ka san kana da wata komada ka tada ita inda hake a miƙe ka ƙara miƙewa inda hake a tafi ka ƙara kafuwa to sai ka ga al'amura na tafiya daidai duk abin da ka tunkara sai ka kacin makarshensa to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh